Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan daga mashirin na yau Juma'a ta farko a watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani ba Amurka kuma dan Turkiya lokaci guda wanda ya bar Amurka don shiga kungiyar ta'addanci nan ta ISIS zai fuskanci tuhuma kan ta'addanci. Fafatawa da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani a jiya Alhamis. Haka kuma yau din nan Juma'a Amurka za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango ta INF a takaice.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Plateau ta fara aiwatar da shirin keɓe wuraren kiwo ga makiyaya a matakin gwaji. Sai dai masu kula da lamura suna ganin akwai sauran rina a kaba bisa dalilin cewa
makiyayan damuwansu shine waɗanda ake tattaunawa da su ba su ma da shanu, so fahimtar bai sauka ƙasa ba, bai je ƙauyuka ba.
Muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin tarayya ke ɗauka da nufin shawo kan matsalar tsaro. A shirin lafiya uwar jiki na yau, Hauwa Umar ta duba buƙatar kare lafiyar mahajjata kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Wani ba Amurka kuma ɗan ƙasar Turkiya lokaci guda wanda ya bar Amurka tun yana ɗan saurayi da shi da ɗan uwansa don shiga ƙungiyar ta'addancin nan ta IS, an dawo da shi garinsu domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaƙa da ta'addanci. Omar Kuzu ya bayyana a gaban wata koci da ke jihar Texas a jiya Alhamis, ana tuhumarsa da laifukan yunkurin bayar da taimako ga ƙungiyar IS, a cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka. Jama'ai sun ce Kuzu, wanda yanzu shekarunsa 23 da dakarun SDF wanda Amurka ke mara baya, suka kama shi ne tare da wasu mayakan ƙungiyar IS kusan 400 a kusa da ƙauyen da Shisha a cikin watan Maris, bayan da ya haɗu da kusan mayakan IS 400 suka gudu lokacin da daular ƙungiyar da ta kafa ta rushe a Siriya. Fafatawa da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani jiya Alhamis, bayan da shugaban Donald Trump ya ce zai ƙara saka wa wasu kayayyakin China haraji, kwana guda bayan da manyan ƙasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa. Ana ci gaba da tattaunawa cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar, a ranar 1 ga watan Satumba Amurka za ta ƙara harajin kashi 10 cikin 100 akan sauran kayayyakin dala biliyan 300 da ƙasar China take shigo mana da su ƙasar mu, sakon kenan da Trump ya aika ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa wannan bai shafi kayayyakin dala biliyan 250 da tun aka saka wa harajin kashi 25 cikin 100 ba. Haka kuma Trump ya zargi China da yakin dada sayan amfanin gona na Amurka da kuma kasa daina sayarwa da wato kasa sayar da kwayar fentanyl ga Amurka. Trump ya ce China ta amince za ta sayi kayan amfanin gona masu yawa daga Amurka amma ba ta yi ba. Ya ƙara da cewa abokina shugaban ƙasa shi ya ce zai dakatar da sayar da kwayar fentanyl ga Amurka, hakan bai faru ba, kuma Amurkawa da yawa na ci gaba da mutuwa. Amurka a yau din nan Juma'a za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango INF a takaice, domin ta haɓaka sabbin makaman nukiliyarta bayan da ƙasar Rasha ta kilalata sabbin makamanta masu linzaminta da ƙungiyar NATO ta ce sun saba wa yarjejeniyar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi kyakkyawan fatan cewa za a iya samar da sabuwar yarjejeniya da za ta maye gurbin ta tarihin nan da aka cimma lokacin cacar baka. Rasha tana son a yi wani abu akan yarjejeniyar ta nukiliya, ba ni da matsala da hakan. Suna son su yi wani abu, ni ma kazalika, a cewar Trump lokacin da muryar Amurka ta yi masa tambaya da yammacin jiya Alhamis. Amma shugaban ƙasan, wanda yake magana a fadar White House kafin ya hau jirginsa, ya ce ba mu yi magana akan yarjejeniya ba lokacin da ya yi magana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta faɗi jiya Alhamis cewa an aika wasu ma'aikata 12 zuwa birnin da ke kan iyaka na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo domin aiki kan Ebola a can. Barkewar annobar cutar wadda ta fara shekara guda jiya Alhamis yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin ma'aikata idan har tashin hankalin da ake fama da shi a arewa maso gabashin yankin ya yi sauki. Ma'aikatan cibiyar CDC guda 12 za su tafi birnin Goma, babban birnin da ke kusa da iyakar Congo da Rwanda. Jiya Alhamis ne birnin ya tabbatar da kamuwar mutum na uku da cutar Ebola. Daraktan cibiyar CDC Dr. Robert Redfield ya faɗi ta shafin Twitter cewa tashin hankali na kawo tsaiko ga yunkurin ma'aikatan lafiya na aiki domin shawo kan annobar, wanda hakan ke ƙara barazanar yaduwar cutar. Hukumomi a kasar Somalia sun ce magajin garin babban birnin kasar ya mutu sakamakon raunukan da ya ji a harin kuna bakin wake da aka kai ofishinsa a watan da ya gabata. Na tabbatar da cewa magajin gari Abdulrahman Umar Usman ya mutu daga munanan raunukan da ya ji a harin ta'addancin da aka kai ofishinsa ranar 24 ga watan Yuli, a cewar mataimakinsa Ibrahim Umar Mahadali. Ya ce magajin garin ya mutu ne da yammacin jiya Alhamis yayin da likitoci ke aiki kan raunukan da ya ji a cikinsa da kansa a asibitin birnin Doha na kasar Qatar. Usman, wanda ya zama magajin garin Mogadishu a shekarar 2018, ya bar mata da yara 7. Daga ƙarshe babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sanar jiya Alhamis cewa zai kaddamar da wani binciken cikin gida kan har-haren da ake kaiwa a yankin da aka hana yaƙi a arewa maso yammacin Siriya, inda aka kaiwa asibitoci da dama har ya 'yan watannin da suka gabata. Na yi imani wannan binciken da za a yi zai samar da sakamako, a cewar Guterres ga manema labarai. Ya ci gaba da cewa ina mai tabbatar muku da cewa za a yi duk abubuwan da suka kamata domin tabbatar da cewa masu binciken sun gudanar da cikakken bincike, su kuma fito su faɗi gaskiyar abin da ke faruwa. Tun ƙarshen watan Afrilu, gwamnatin Siriya ƙarƙashin shugaban ƙasa Bashar al-Assad da mataimakin taimakon jiragen saman yakin Rasha suka ƙara kai kaimin har-haren mabmai a wurin da ake kira yankin da aka hana yaƙi a ciki da ke Idlib.
A gaida Sarfilu Hashin Gumel da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotannin nama a jihar Plateau, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta sanar da fara aiwatar da shirin keɓe wuraren kiwo a matsayin gwaji. Sai dai masu kula da lamura na ganin ba nan gizo ke sakar ba, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana. A wata ganawa tsakanin jami'an gwamnatin jihar Plateau, 'yan jarida da kungiyoyi masu zaman kansu don fayyace matsayar gwamnatin jihar kan shirin nan na sauya fasalin kiwo da gwamnatin tarayya ta bullo da shi, wakilan gwamnatin ta jihar Plateau suka ce keɓe wuraren kiwo a jihar zai yi tasiri wajen magance yawan tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Director General na bincike da tsare-tsare a fadar gwamnatin jihar Plateau, Professor John Wade, yace shirin zai kuma inganta tattalin arzikin makiyaya da manoma.
Gwamnatin Plateau ta amince da wannan shirin domin nadiya maganan zaman lafiya. Don mun duba shekarun da suka wuce, kullum fada ne tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnati ta gan cewa in an kebe wayannan dabbobin a wuri daya zai fi amfani, za su fi girma, za su samu amfani daga jikinsu, kuma jama'a za su samu zaman lafiya.
Waɗanne matakai gwamnati ta bi wajen yadda ta amince da wannan tsari na gwamnatin tarayya?
Abun da gwamna ya yi na farko shine ya sa kwamiti. Kwamitin nan kuma an tashi an je Abuja an yi hira da shi minista na agriculture agriculture hanyar noma aka dawo gida kuma an kira jama'a manyan shugabannin addini makarantu iyayenmu na gargajiya aka nuna masu cewa to kun ga wayannan abubuwan ga yadda zamu yi mu samu zaman lafiya
a baya dai wasu jama'ar jihar ta Plateau sun yi korafi kan shirin saboda ba su fahimci alƙiblar shirin ba A cewar Dr. Sumaye Hamza wacce ke ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan walwalar jama'a. Gwamnatin jihar ta Plateau ta fara aiwatar da shirin a kananan hukumomi biyu na jihar.
Gwamnatin jiha ta kawo shi ne kaman gwaji. Za a gwada wasai da kanan. Bayan an yi wannan gwaji, tukuna sannan za a fadada shi idan an ga fa'idan shi.
To a takaice waɗanne fa'ida ake sa ran samu?
Fa'idan da za a samu na bangare guda biyu. Bangaren makiyaya da kuma bangaren manoma. Noma za a ingantar da noma. Za a kuma ba su iri masu kyau sannan kuma za a nuna musu hanyoyin da za su saida abubuwan da za su girbe makiyaya kuma za a kebe musu guri a ba su ruwa mai kyau a ba su ciyawa mai kyau sai a samu nama mai amfani da yawa madara kuma maimakon a tatse galan daya a kullun za a iya ka tatse galan wajen 10
wasu da suka halarci ganawar sun yi tsokaci
sunana Vahalateri Adamu daga Nigerian Police Academy Udin shawara shine a koma can inda su makiyaya suke inda manoma suke a ilimantar da su muhimmancin wannan program
sunana Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam ya kamata gwamnati a tara hardo da suke kaman state guda daya haka a guri ɗaya a fahimtar da su saboda wayansu makiyayan damuwan su shine wayanda ake tattaunawa da su ba su ma da shanu so fahimtar bai sauka kasa ba bai je kauyuka ba na biyu manoman ya kamata a ƙara jaddada musu cewa amfanin wayannan ranches din da sauransu amfanin ma ya fi yawa ta gurin manoman fiye da makiyayan
tun farko sai da shugaban hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman ya jaddada cewa hukumar tasu za ta kafa wasu ginshikan samar da zaman lafiya a karkara don jama'a su rika ba da tasu gudunmawa kan dawwamamman zaman lafiya a jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
babu kyautun da an yi a baya ko kun gani ku sai da bakin cikin juna Allah ke magani ku bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
haka yake shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana aniyar yin garan bawul a aikin soje da zai hada da hada hannu da sarakunan gargajiya wajen samar da tsaro abinda kwararru fannin tsaro ke cewa
ai dama tun tuni an mono gini ne toran zani har ka tsaro ba sarakuna to ba za a yi nasara har yanzu mu gani cewa sarakunan nan al'umma na mutunta su kuma suna ganin kimansu kuma duk sirrin da kake nema na al'umma a ta wannan abin da ake cewa na community policy din da shugaban yan sanda ake so ya kawo to in ba sarakuna ba yadda za a yi nasara
to sai ku tare mu shirin mu na hansi domin jin cikakken wannan rahoto har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda a nan Washington agogon mu ke cewa karfe 1:14 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na lafiya uwar jiki da masu iya magana ke cewa ba a fushi dake kamar yadda aka saba ni Hauwa Umar san gabatar kasancewar muhimmancin aikin hajji da kan tara dubban jama'a a waje daya akwai buƙatar kula da lafiyar su ta hanyar shawarwarin rigakafi yafi magani da kuma bada maganin a sha idan buƙatar hakan ta taso akalla maniya ta kusan 65,000 daga Najeriya kan tafi Saudiya don gudanar da aikin hajjin daga jihohi 36 da Abuja wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ya zanta da babban likitan alhazai a ƙarƙashin hukumar alhazan Najeriya na Hakon Dr. Ibrahim kan yadda tawagar likitocin za ta gudanar da aikin ta bana dai akwai bayanan matakai don kare kai daga wani ciwo da ake samu a gabar ta tsakiya mai suna coronavirus da hakan ya sanya ya ba wa alhazan shawarar nisantar raƙuma sai ku gyara zama don jin wannan shiri.
Banakan hukumar alhazai ta Najeriya gabaki daya da haɗin gwiwar ma'aikatan kiwon lafiya na Najeriya wato Federal Ministry of Health mun haɗa kai ne sosai mu tabbatar da cewa mun bawa alhazan Najeriya kiwon lafiya na musamman. Na farko abinda muka yi shine muka lura abinda muka yi shekaru da suke baya, dole ne mu haɗa kai da mu hukuma ta ƙasa gabaki daya da kuma jihohi, hukumar alhazai na jihohi gabaki daya. Saboda alhazan daga jihohi suke fitowa sai muka ce to bari mu kirkiro abin da ake kira National Medical Team wanda muka fara shekara uku kenan yanzu. Bana ma haka muke maka tato jijiyoyi ya kamata ku turo mana ma'aikata ma'aikata masu jin yaren garin ku, misali kamar Adamawa za ga cewa alhazai wata irin masu jin Hausa sai fulfulde, kaga ya kamata mu samu likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya masu fulfulde, haka Borno Kanuri sai yan uwan mu ma da suke Yarbawa dole ne mu dan ma'aikata sun fita jiyo duk su kawo sunayen mutane ma'aikata muka yi creating din wannan team din wato National Medical Team. So haka mun dau ma'aikata fiye da 400 yanzu haka shiri ke da muka yi su kuma na ma'aikatan namur kaos Abuja muka zauna da su guri guda muka musu horo na musamman muka gwada musu ga abubuwan da muke so su yi in suka je ƙasa mai tsarki su kula da alhazai, kuma muka nuna musu akan cewa duk wani ma'aikaci da ya rashin hankali ko yake kula da alhaji shi ma za mu ɗau mataki bisa kan shi. Bayan wannan horo da muka musu a Najeriya za ka tashi tafiya kuma mun kirkiro list ɗin magunguna da wasu kayayyaki da alhazai suke bukata za mu ba su idan suke zo asibitocinmu. Wasu mun sai a Najeriya, wasu kuma mun sai su a can ƙasa mai tsarki. To kai tsaye da ke ma bayani yanzu kafin ma alhazai su fara tafiya a ƙasa mai tsarki sai muka tura ma'aikata guda 15 su share fage wa alhazai. Saboda haka suna zuwa Madina aka bude asibiti ambulance mu muka tada su aka wanke su aka canza tayoyi aka yi komai musamman ma bana ambulance ma mun sai wasu na'urori masu bada iska wato oxygen concentrators kenan. So haka mun buɗe asibiti a Madina, bayan haka nan kuma kafin ma alhaji su fara zuwa Makka muka tura ma'aikatan mu suka je Makka. To tun da jirgi na farko muka tabbatar cewa bana duk wani jirgi da ya tashi daga Najeriya dole ne akwai ma'aikacin kiwon lafiya a ciki, daga Sokoto zuwa Lagos zuwa Kaduna Kano Abuja dukka duk inda jirgi ke tashi har Katsina akwai ma'aikacin kiwon lafiya a ciki. Saboda me mu kula da kiwon lafiyar alhazai tun daga jirgi muke musu bita akan cewa za su je can ƙasa mai tsaki akwai zafi cewa ka su kula tun daga jirgi muka fara muka musu haka. Saboda haka yanzu a gaskiya kan ma abin da zan ce sai dinci alhamdulillah saboda magunguna muna da su alhazai sun ma fara zuwa asibitocin mu babu wani matsala da muka samu har yanzu. Muna kuma fata yadda muka fara haka Allah ya sa mu ga ƙarshen aikin hajji na lafiya.
Dr. Ibrahim Kano, waɗanne irin matakai kuka ɗauka wajen tantance waɗannan likitoci waɗanda kuka ɗauka kuka tura Saudi Arabia? Ma'ana a shin kun tabbatar dukansu ƙwararru ne, babu likitan da kawai in ji kamar mamman shata wai da ganin ciwo sai ya aza wuka a cikin likitocin naku?
Watan tun daga nan duk wani ma'aikacin kiwon lafiya da aka yi screening ɗinmu sai ya kawo mana takardun shi akan cewa shi lalle ƙwararren ma'aikaci ne. Sanadiyan haka ne ma Allah da ikon shi sai ya wani likitan gona da ya zo screening ɗinmu kawai muna duba takardun shi shi ma ba likita bane ya kuma shekara da shekaru yana aiki a jihar Adamawa. To kaga sanadiyan wannan aikin na namu da muke sai ya kawo muka kama shi muka hada shi da hukuma yanzu yana a daure na farko kenan. Na biyu mun kuma ja kunnen su saboda duk kowa sai da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma yadda asibitoci suke a Najeriya wasu lokutan ana kuka da mu mun musani ana kuka da mu saboda wannan kukan nan ba ma so mu dau wannan halin nan muka ta kasa mai tsarki. Duk wani mutum da yake gani yana yin union a Najeriya a can ba batun union duk wanda zai tafi aiki ya san cewa aiki kashi can. Saboda haka mun gaya musu mun kuma tabbatar da su duk wani da ya rashin hankali ko rashin kunya wa alhaji tabbas aikin shi a kare nan kai tsaye samu sace a jirgi mu mai shi Najeriya kai muna ma tunani ma idan wani rashin kunyan ma rashin hankali da wani yi sai mun zaro daga cikin albashin shi a Najeriya dan mun biya mai kudin jirgi ba duk muna yi wani abuwa ne saboda mu ga cewa mun kula da alhazai ba wai kawai mu hori ainihin ma'aikatan ba muna so alhazai su ji dadi alhaji ya ji ne ji dadin aiki ya je wa Najeriya addu'a ba ya je wahala ta hannun ba.
Waɗannan magunguna da zai yiwu kyauta ne ake ba wa alhazan musamman ma yan suka je yar masasara tana damun su watakila hakan zai sa wani ma ba mamaki ko da ba wani ciwo bane mai tsanani yake fama da shi shikenan kawai zai so ya je a dauki kwaya a bashi ya sha koko ya adana kamar yadda wasu suke dawo da wasu abubuwa ma nan Najeriya waɗanda za a iya cewa ba su da ma wani muhimmanci sosai a yi guzurin su a dawo da su gida.
A wannan kankara ba sakan wasu ana zan ai suka su mabaca komai. Alhaji yana gani cewa gashi nan ya zo gwamnatin Najeriya ta buɗe asibitoci ga magunguna na kyauta shi ma bure zai yi canfa. A bana kan mun ɗau mataki duk za mu magani wannan alhazin masu zuwa nan asibitin zai san shi magani. Misali ana iya samun wasu alhazai sai ga alhaji ya zo watakila mata tana da hawan jini a Najeriya baban shi kakan shi ciwon suga da sauransu shi gashi nan ya zo ga magani kyauta bari je nan asibitin ya ci yana ciwon suga sai ba shi magani. Gobe ya je can asibitin yana ciwon hawan jini ba shi magani. Yanzu kankarin shi saboda duk alhaji yana shiga asibitin mu yana zuwa ma ga ma kwamfuta na kallon shi duk ma'aikata mun musu horo mun koyar da su kwamfuta da muka aza su nan cikin asibitocin kana zuwa lambar ka zaka ba su sai a buga sunan ka ya fito da hoton ka ma saboda haka zaka an shi magani based on abin da kace yake damun ka likita ya duba ka ya ga abin da ke damun ka sai wa ka magani in ka dau kafar ka ka bata lokacin ka kai je wani asibitin ka je ka ce ga kanan ana buga kwamfuta ce amma na aike ka je nan asibitin ja ai kaji asibitin Musfala ja kaji asibitin Shahar Mansur ko Umul Qura an kuma ganka ga magani da aka baka to kaga shi sa muke daga alazai ka kabata lokacin ka kaka ba kanka kunya dan anaji kan zai ji kunya yaje roƙon Allah ya jina wani abu wanda bai kamata ba saka amma magani kan alhamdulillah wallahi to alaji dauni ciwo da alaji zo da shi zamu kula da shi in ciwo yayi tsanani kai tsaye akwai ambulance zai dauki alaji komai dare da rana muke aiki samu dauki alaji mu kai shi asibitoci na Saudiya a Madina akwai Al-Ansar akwai Malik Fahad da sunana a Makka muna da asibitoci zuwa su Shisha wata Malik Faisal kenan akwai kuma Malik Abdul Aziz akwai An-Nur akwai King Fahad akwai King Faisal duk ga sunan duk muna da haɗin gwiwa da su duk lokacin mu kai alaji za su kula da shi kai duk wani tiyata da ya kama idan fa emergency ne za a mishi kyauta ko shi si alaji nan tiyata ba zai biya ba amma kada alaji ya dauka cewa ko yana wani ƙaba ya dauka daga Najeriya ya tafi can yace zai samu garabasan tiyata a'a sai dai emergency idan ciwo ka kamu da ciwo a ƙasa mai tsaki za a kula da kai za mu ma komai kyauta
wannan ya nuna doctor daga nan Najeriya ba a ma tantancewa kenan watakila ana barin alhazai marasa lafiya waɗanda ba su cancanci su je su dau nauyin aikin haji ba su tafi kenan
wata abu guda da jikin mutum shine shi Allah mai girma shi ya yi in mai lokacin da ya ce zai kama cuta shi ya sani lokacin da kuma zai kwasan masu shi ya sani idan kwanaka suka kare ba shi ya sani saboda haka mu a matsayin mu na likitoci a nan Najeriya mun tantance su na farko mun duba mu ga masu hawan jini ciwon suga zuwa su asma da makamantan su wanda muka lura akan cewa zahiri gaskiya zuwa wannan aikin hajjin zai iya kawo illa ga lafiyar su gaskiya mun ba su shawara akan cewa ku dakatar da wannan aikin hajjin to amma ka san wasu mutane na musana taurin kai ka ce mutum kai da aikin hajji sai ce kai Allah ne to kaga dole ne mu yi takatsantsan mu kasance cewa eh mu ba Allah bane amma akwai ilimi da Allah ya dan gutsara mana kadan sai ba ka shawara in ka ji mun ga cewa wannan ciwon lalle zai kama illa sai mu hana kama aikin hajjin amma akwai wasu da suke sulubewa su tafi can so suna tunanin cewa suka tafi can za su samu sauki ka sa mai tsarki wasu ba dan jahilci su suke suka tafi Makka sai ya sarrafa a Makka to amma malamai sun yi bayani da mutumin da ya mutu a Makka da mutumin da ya mutu a Lagos ko a New York duk guri guda sun karso kawai dai mu fata Allah ya sa mu cika da imani so haka mu kan muna kokarin mu kula da su tun daga nan mu tantance alhazai muna da system ne mai kyau a hukumar alhazai ta Najeriya ta fannin medical dan shekara 10 da suka wuce muna da record duk alhazan da suka zo asibitin mu na farko kenan na biyu muna da record din duk cututtuka da alhazai suka zo mana da shi asibitin mu mun tantance mun kuma gane akan cewa na farko ciwon jiki wato yawanci kaga alhazai ana yawan tafiya ko kai waye duk girman ka kaji akin haji sai ka taka so kaga mu kuwa Najeriya Allah da ikon shi mutane kaman ku suke da hali kullun shiga mota ake ba takawa to kaga ka samu kanka Saudiya dole ka taka kaje haram kai ta taka minti 10 ma sai kai ka samu kasala kaga sai asibiti na farko kenan na biyu ciwon tari da mura wannan dole ne saboda cunkoso da ake samu da mutane ko a haram ko a garin ga motoci ga hayaki kaga tari mura na biyu kenan na uku sai ciwon hypertension hawan jini watan ko ma baka da hawan jini da can baka dauka samun hawan jini ba idan mutum ya tafi aikin haji saboda tafiya safa da marwa zuwa jifa
karkashin rana sai ga mutum ka kamu da ciwon hawan jini wani kuma ga tashin hankali bayan haka sai ciwon suga saboda irin abincin da mutum bai saba cin abinci da yake samu a Najeriya ba dama cin bai da ciwon suga irin yanayin da ya samu kanshi kawai sai abin sai ta kullu ko kuma dama yana da ciwon suga amma yi je can saboda yanayin abinci da yake ci bai da saba ba sai ga ciwon sugan ta bunƙasa ta kuma tashi to ga irin cutukan da muke gani kenan yawanci a ƙasa mai tsarki bayan haka saboda haka ne ma mu ma muka dau mataki a kowane shekara muna tanadin magunguna na irin wannan cutuka
masu iya magana suka ce laifin dadi karewa anan zamu dakata da wannan zantawa sai makon gobe zamu kawo muku kashi na biyu kuma da yardar Allah na karshe a zantawar a madadin likitan Alhazai Dr. Ibrahim sai kuma wakilin mu Nasir Adamu El Hikaya ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
So, a gaida Hawwa Umar da toga ta kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, a takaice wani ba Amurka kuma ba turke lokaci guda wanda ya bar Amurka tun yana dan saurayi da shi da dan uwansa dan shiga kungiyar ta'addancin nan ta IS an dawo da shi garin su domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaka da ta'addanci. Umar Kizu ya bayyana a wata kotu da ke jihar Texas a jiya Alhamis ana tuhumar sa da laifin yunkurin bayar da taimako ga kungiyar IS a cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka. Fafatawar da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya ta da tsanani a jiya Alhamis bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai ƙara saka wa wasu kayayyakin China haraji kwana guda bayan da mayaka wato manyan ƙasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa akan cinikayya a wata mai zuwa. Ana ci gaba da tattaunawar cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar a ranar 1 ga watan Satumba Amurka za ta ƙara harajin kashi 10 cikin 100 akan sauran kayayyakin dala biliyan 300 da ƙasar China take shigo mana da su ƙasar mu sakon kenan da Trump ya aika ta kafar Twitter. Amurka a yau dinnan Juma'a za ta janye daga yarjejeniyar nuclear mai matsakaicin zango INF a takaici domin ta haɓaka sabbin makaman nuclear ta bayan da ƙasar Russia ta kilalata sabbin makamanta masu linzami da kungiyar NATO ta ce ta sabawa yarjejeniyar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi kyakkyawan fatan cewa za a iya samar da sabuwar yarjejeniyar da za ta maye gurbin ta tarihin nan da aka cimma lokacin yakin cacar baka. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙile su ta faɗi a jiya Alhamis cewa an aika wasu ma'aikata 12 zuwa birnin da ke kan iyaka na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo domin aiki kan Ebola a can. Barkewar annobar cutar wadda ta fara shekara guda ta gabata a jiya Alhamis yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin ma'aikata idan har tashin hankalin da ake fama da shi a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. Ma'aikatan cibiyar CDC 12 za su tafi birnin Goma babban birnin da ke kusa da iyakar Congo da Rwanda jiya Alhamis ne babban birnin ya tabbatar da kamuwar mutum na uku da cutar Ebola.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi. Za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi lokacin da za ku ji rahoto a kan shirin shugaba Muhammadu Buhari na yin garan bawul a aikin soji. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Sanata Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano da na marigayi Alhaji Muhammad Shukur Ismaila domin auren ‘ya’yansu Aisha Sarkin Labaran da Suleiman Shukur. Da za a daura gobe Asabar da karfe 11 na safiya a masallacin Umar ibn Khattab da ke kan hanyar Zaria Birnin Kano. Muna kuma taya wakilin Haruna Daudabiyu muna auren kanwarsa Aisha da za a yi gobe da karfe 10 na safiya a masallacin Ustaz da ke Housing Estate Maiduguri. Allah sa an yi adace ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Sarfilu Hashim Gumar da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya hada shiri da bada umarni sai kuma Daryl Engineer Munewa Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde aujourd'hui.